Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mun hantsi. A yau ranar Laraba 3 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa hadaddiyar kungiyar kwarago ta Najeriya ta bukaci a ƙara wa'adin yin ritaya zuwa shekaru 65 daga shekaru 60. Sai kuma shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Bangarorin sojin da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta Kudu ta sanar. Duk da cewa ƙarin har-har ta sama da harbe-harbe a yankin Khartoum, babban birnin ƙasar, na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya jaddada mahimmancin tsagaita buɗe wuta da kuma naɗa wakilai a tattaunawar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka amince da ita. Sai dai ba a san makomar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ta ranar 4 zuwa 11 ga watan Mayu tsakanin babban hafsan sojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo na dakarun 'yan sa-kai na RSF ba, saboda yawan saba yarjejeniyoyin buɗe wutar da aka cimma a baya daga sa'o'i 24 zuwa 72. A karo na biyu, wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya Talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon, kamar yadda hukumomin suka bayyana. Lamarin ya faru ne a yankin Bryansk da ke yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasashen Ukraine da Belarus. Jami'an Rasha sun ce wasu ƙungiyoyin 'yan zagon ƙasa da ke goyon bayan Ukraine sun kai har-har da dama a wurin tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun 2022. Gwamnan yankin Bryansk Alexander Bogomaz ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa wani abu mai fashewa da ba tantance ba ya tashi a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Sinjenskaya, amma ba a samu asarar rai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya 4 da mayaka 3 da Iran ke marawa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya Talata. A fiye da shekaru 10 na yaƙi a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan har-har ta sama a yankunanta, inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce makami mai linzami da Isra'ila ta harba kan yankin filin jirgin sama na Aleppo da kuma filin jirgin saman soja na Nayrab da yammacin ranar Litinin, inda ta ba da rahoton fashe-fashe a wuraren biyu da kuma barna mai yawa.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwaragon Najeriya NLC ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta ƙara wa'adin ritaya daga aiki daga shekaru 60 zuwa shekaru 65, ko kuma daga shekarun aiki 35 zuwa 40. Wannan na daga manyan buƙatun da ƙungiyar ta gabatar a bikin ranar ma'aikata ta bana. Wakilinmu Nasir Al-Mehdi Kaya na ɗauke da ci gaban rahoton.
A tsarin aikin gwamnati a Najeriya dai, ma'aikaci zai ritaya in ya kai shekaru 60 na rayuwa, ko kuma daga fara aiki ya kai shekaru 35, da hakan kan sa ganin ma'aikaci da sauran kuzarinsa, amma dole ya ajiye aiki.
A length of public service including civil servants should be reviewed upward to 65 years of age 40 years of service, whichever comes first.
Shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanoni TUC, Comrade Festus Osifo, da ke magana gefe da shugaban kungiyar kwadagojo a jero, ya buƙaci gwamnatin ta ƙara shekaru biyar ga kowane ɓangaren mai ritaya, kamar yadda ta yi wasu sassan aikin gwamnatin. Osifo ya nuna takeicin yadda ake samun matsalar rashin samun kuɗin ajiye aiki wato gratuity da ma'aikaci kan yi amfani da su wajen sayen gida ko samun jari bayan ritaya. Haka nan fansho ma bai taka karaya karya ba. Tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayya Fred Manjak da daga 'yan fansho da ke dagewa a gyara tsarin da tsami wasu kamfanoni da ya ce na 'yan jari hujja ne daga kula da kuɗin tsoffin ma'aikatan.
Kwarin su sun suke amfani da wa'annan mutane suna mekin pensioners. Sai lokacin mun mutu ina da shekara ɗai har 68 a duniya. Yara na mai zasu wanda fiye suke da shi. For God's sake, I retired in government as a senior officer, na bari on grade level 10. A wayi gari yau a ce wa'anda suka ɗauki kamfanoninsu suka zo kuka gurɓatar da sha'anin pension, ina ma Buhari nisa ma bai gera sha'anin pension ba, tunda shi kansa pensioner ne, domin pensioner na soja daban ne, ni civil servant ne muke wahala yau. Idan aka ce maka mutum yana karɓar 8,000 as pension, is it the right thing?
Baya ga Manjak wanda ya ce kamfen ɗin nasa ya isa kunnen gwamnati da samun 'yar Sa'ida, wani ma'aikacin ilimi da ya samu ƙarin shekaru biyar ɗin bayan ritaya ya ce kuɗinsa sun makale da wasu 'yan rukuninsu da aka ƙara musu shekaru.
Abinda muke so gwamnatin ta dubi Allah, ta tausaya ma waɗannan bayan Allah maza da mata wanda yake shekarunsu ya yi sama, bashi ya kawo musu wuya, ilimin 'ya'yansu da harkar lafiya da harkar abinci da harkokin yau da kullum, komi da komi ya tsaya. Yanzu in ma albashin ya fara zuwa mun ya fara zuwa, amma bai isa mutum ya bai har ya ci gaba da harkar rayuwa yadda ya kamata.
Najeriya dai na daga kasashen da mafi karancin albashi ba zai iya sayan rabin buhun shinkafa a wasu jihohin ba, inda wasu kuma sai an samu ciko kafin samun buhun. Rashin samun fansho da gratuity mai kyau kan sa wasu ma'aikatan shiga yanayin ɗimuwar kai, yawan rabkanuwa da neman bashi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Malika, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mahalarta taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira kan ƙasar Afghanistan da ƙasar Qatar a jiya Talata sun amince da yin aiki tare domin lalubo hanyar yin hulɗa da mahukuntan ƙungiyar Taliban masu ra'ayin riƙau kan batutuwan da suka haɗa da kare haƙƙin bil'adama, shugabanci, yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Sakatariyar Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da wakilai na musamman kan ƙasar Afghanistan daga kusan ƙasashe 24 da suka haɗa da Amurka, China da Rasha da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka halarci tattaunawar da aka fara a ranar Litinin. 'Yan Taliban sun soki zaman saboda cire su. Da farko Guterres ya faɗi abin da ya faru bayan taron a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, cewa batun samar da hanyar ƙasa da ƙasa ta bai ɗaya ba batun amincewa da gwamnatin Taliban ba ne. Daga ƙarshe, gwamnatin Somaliya ta ƙaddamar da ƙidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru, wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu. Za mu ƙirga waɗanda ke zaune a yankin Somaliya da gidajen da suke zaune, a cewar Dr. Abdi Ali Ige, shugaban hukumar ƙidayar yawan jama'a da gidaje na Somaliya ga sashen Somaliyanci na muryar Amurka a jiya Talata. Ige, wanda shi ne zai sa ido kan aikin, ya ce masu tattara bayanan za su bi ƙa'idojin da ake amfani da su a ƙasashen duniya wajen gudanar da ƙidayar. Za mu yi amfani da tanadin doka da kuma abubuwan da suke zahiri, wannan na nufin za mu ƙidaya yawan jama'a da muka samu a ranar, in ji shi.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Ya kuke so mai ayyuni, inda haƙƙin kun hana.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanci kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yana iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon jiya inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a jihar Kano da ke Najeriya da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Niger. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'idin da Dr. Husaina take cewa
na farko akwai hukumar da nake aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara to mukan kai wajen idan muka kwashe shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu zuba at the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani
to daga nan za mu tashi a yau Dokto, Husaina kina bayani.
Kaman ledoji, kwalabe, takardu. Wani lokaci ma kafin ma mu je mu kwashi sharan tunda yanzu akwai yara da suke bi uku gidaje za ki tafi tafi sun je sun tsuntsunta kuma suna sai da shi ana yin recycling da abubuwan da suke da mahimmanci tunda ita shara gaskiya jari ce. Da abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa ki ka samu kuɗi.
Haka Hajiya Amina?
Sun zuwa haka ɗauki feedback ne ma da su haka. Sai da suka zo da muka yi ta tunanin me za mu koya mana su ce a'a ai yin takalma za su iya ɗauka. To da su na fara immediately after pandemic. Wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya mini a baya yake zuwa shirya shirya. To kuma nauyin mu ce ne ya zama a designer outfit bane ki kula koya ma zan ce shi ne za mu ce mu ma bari mu nemi fatan da kanmu. Ni da nayi a ce na ga wayan suka akwai wata namacin da ta bani shula ko me
ta ba. Bari mu yi abin daki-daki. Mu bi daki-daki. To iyaya kike samun kayayyakin da kike haɗa takalma da su? Abubuwan da kike bukata.
Wanda ya zo shi ne master trainer dina da na ɗauko shi ya zama min master trainer sai na aike shi ya je a ba. Ko Jos wuri biyu ɗin nan daga Jos sai a ba. Me ya sa Jos an ce abubuwa masu quality akwai a Jos. A ba kuma shi ma haka za ka samu wanda aka kera a Nigeria ko kuma wanda aka kera a ƙasan waje. To kin ga kina da option. To wuri guda biyu ɗin nan ne. Kuma ya fi son shi ya je da kanshi. Zai son ya aika kuɗi don kada a aiko mishi ba abin da ba mu yi bukata ba. Kuma ba za a iya maidawa ba. So a Abadan.
Ta ya komo kanki Dr. Husaina. Idan akwai matsala ɗaya da zan ji a ƙasashenmu masu tasowa da muke fuskanta ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai guri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilan da yake haifar da matsala na sauyin yanayi.
Hakan to akwai wannan kan amma a gaskiya mutane yanzu sun waye duka dai ba ainihin masu gida ne suke wannan abun ba. Yasa nake gani ki akwai yara da ake kira scavengers. Da kin fito da bola za su shiga su je su sa hannayensu duk da dai ba shi ne daidai ba. Su je suna bubu bola suna zazzaɓan abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba. Amma da zai dace ɗin a yi mutane su rinka.
Kamar wato a yi tanadi? Kamar a yi tanadin abin zuba shara
rinka zuba shara kala wajen uku ko biyu, wanda yake akwai shara da take nantewa da kanta, akwai kuma wanda lallai an sarrafa ta.
Hajja Amina, zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko da kin samu tallafi ne? Na biyu, banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan, wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a?
Kin ga da muka fara ya kame mu kasuwa. Ba in ka fara shi haka aka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba, yana da wuya mutane su dauka a hannunka. Amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau. Daga ni na fara da kaina. Na yi kusan shekara ɗaya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana.
Yana da inganci.
Na zama ma kaina cewa ni ce nake advert. Kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi kusan ga wannan da haka din muka fara cikar da shi kasuwa.
Haka.
Sai aka fara gani aka ce to amma kin ga in da ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba zo a zan ci a jabu. Abin dubu ɗaya yin waga abubuwan da duka haɗa da shi zai fi haka. Kin ga da na yi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa. Na ɗan fara ɗaukar wannan. Wa'insu kuma ƙalubalen da na yi fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na so da
ma'aikata kenan.
Eh ma'aikata. In na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun ɗauke kafa.
Me yasa?
Sai ka ga wanda ake ko to ban kai ko zan ce an ci rani. Abu dai haka dai wani lokaci ma mun zo mun ci a me zai dan matashi haka ga abu kuma kai iya sun shigo gari mun dauko wayansu ne daga can. Ba daga nan kawai ba.
Ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu su ma.
Exactly. Da haka ɗin. Sannan kuma wani abu in ka siyar nan mai yanayin inda area ɗin yake sai ka ga ana son a siya amma babu kuɗi sai su ce to bari su siya yanzu ya biyu ko biya.
Matsalar talauci. Matsalar talauci.
Sai ka ga wannan sannan. Wannan sannan sai ga ya ka da kai.
Dr. Hussaina, dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kika yi sha'awar fara wannan sana'a?
Gaskiya ban karanta ba, amma mamaki ma ni zane na karanta a makaranta zuwa jami'a. Amma da yake ina da sha'awar yin harkar shara yasa ne shiga na zama mata ta farko gaskiya da na fara kwashe harkar shara.
To kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun ɗumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwarmu.
Yau da gobe aka ce ta ki haka ni kaina na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar sanye mu tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki na yanayi harkar gurɓacewar yanayi mukan je conference a kai so ba wani dogon karatu nake yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani daidai gwargwado.
Hajja Amina, wannan tambayar taki ce kin ga wa'insu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwamar su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki da kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko ga iyali.
Alhamdulillah kin san kome ya kai mun ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba koyin da kai ma ɗan uwansu amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially dai abin amfani shine kin ga kamar na ga miki ni ma sai da na dau takalmi ina fa da kaina in aka zo ya yi bugun kirjin ce a ido na ne masu kerawa suke ni ma ina nan tsaye kin ga kuma at the end of the day ni ma na zo gashi na amfana ni da niki mata aure ci ina da yaya ina da kusan jikoki zance dan inda mutum ya kai da shekaru haka nan ba zan so in ce da a shi zan dauko na matsin dauko ta in ce na koya mata abin da ba zai tambaye ta su fadakarwa in kai ma jama'a za a dauka. Alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka ga ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a ba an fara tashi irin wannan rayuwa in hajji ka san abin da zaka je ka koya a nan to ya wadata da fadakar da mutane.
Masu sauraro shirin ciwon yamace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma za mu karkare shirin ciwon yamace na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Jummai Gimba da kuma Dr. Husaina sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba sai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara shirin namu na wannan mako ne da jaridar Afrika Media Allah farkon shafin ta yabawa ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Dessabeti Asomo wajen namijin kokarin da yayi na yakar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yabawa zakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru wajen dajicewa da suka yi domin mulkushe hare-haren yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar Najeriya. Jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar an asalin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Biya. Sun ce su kan a ta ɓangarensu shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatuwa. Sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar kasar Jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tone-Tone a yayin da ake bincikensa kan almugana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante anda ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Malula Malashi ya ce yanzu dai hukumar kasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar Jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye daga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kadara kuma cewa ta yi 'yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadar mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru. The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai harharansu kan al'ummar da basu gani ba a bangaren na yan awaran. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News anda ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da yan aware suke dauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu dauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na yan aware. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla gaida Muhammad Awal Garba don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta Kudu ta sanar, duk da cewa ƙarin harhara ta sama da harba-harba a yankin Khartoum babban birnin ƙasar na ci gaba da wargaza sabuwar rijiyoyin tsagaita buɗe wuta ta baya-bayan nan. A karo na biyu, wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki biyu a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya Talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya hudu da mayaka uku da Iran ke marawa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki, kamar yadda wata kungiya mai sa ido kan yaki ta rawaito a jiya Talata. A cikin fiye da shekaru goma na yaki a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama a yankunanta, inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da Asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar koda yaushe za a izo shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Haris Baballe da muka muku wannan shirin tare, sai Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Karan. Nisar Fili Hashin Gumal da ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.